jama'a barkanku da wuni da kuma zuwa ga shirin sashen Hausa na murya Amurka wannan dare kan mitoci da dama da suka hada da mita 25 da 30 da 41 da kuma mita 60 a can jihohin Niger ana kama mu a tashar mu ta VOA Africa dake birnin Yamai akan mita 102.5 a zangon FM ko kuma a gidajen radio masu zaman kansu na amfani da fara'a da numar da sarauniya da dallo da kuma niya kwani a duniyar gizo kuma a voahasu.com da kuma sashen hasu.com Jama'a muna fata kuna nan kallo kamar yadda muke a nan birnin Washington DC yanzu ma aji Mustafa Sokoto da Ibrahim Kalmasi Garbani muka dawo muku da shirin mu na dare kuma na ƙarshe a wannan rana to bayan labaran duniya muna da rahoton musamman kan rasuwar tsohon gwamnatin jihar Taraba dan Baba Suntai
kai wannan rashin kwa ne ba gaskiya kuma abin ya dame kwa ma ba mu kakkarya ba ba wanda da ya ji wannan labarin a Taraba yo da bai damu ba
to sanan kafin mu soma jin ra'ayinku akan ko meye dalilin da yasa ake ta samun karin har-haren in Boko Haram a kwanakin nan za ku ji hirar da wakilin mu na Abuja mana da wani tsohon Hausan soja kan wannan batu
tunda aka ce an kore su a Sambisa to in ba wanda ke da ilimin yakin sukuru bai sai zaton cewa kamar yaki ya kare
to bayan mun kawo muku wannan rahoton ne za mu bude layin mu mai waya la wato alama tarawa 1202205655 domin mu ji ra'ayinku akan me yasa ake ta samun karin hararin in Boko Haram ne a kwanakin nan ko a ganin ku kuma su sare me yake jin hakan ne to kafin duk wannan bari mu ji labaran duniya
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Sakataren tsaron Amurka Jim Mattis ya fadi yau Laraba cewa da alamar Syria ta saurari gargadin da Amurka ta mata cewa karfa ta yi amfani da makamai masu guba. Da alamar sun dawo gargadin da muhimmanci a cewar Mattis yayin da yake magana game da gwamnatin shugaba Bashar al-Assad ta Syria. Ya kara da cewa ba su kaddamar da wani sabon harin makamai masu guba ba. Wani bayanin mai magana da yawun fadar White House Sean Spicer ya fitar da yammacin ranar Litini yayi gargadi ga shugaba Bashar al-Assad cewa muddin sojojin gwamnati suka yi amfani da makamai masu guba da shi kansa da sojojin za su dandana kudar su bayanin ya zo ne bayan da bayanan sirri na sojojin Amurka ke nuna cewa an gano wani shiri na sake kaddamar da harin makamai masu guba da Syria ke yi zargin da ita kuma Syria ta yi watsi da shi harin makaman guba da aka kai ranar 4 ga watan Afrilu a garin ƴan adawa na Han Shekun dake Syria ya halaka mutane sama da 80 abinda ya janyo suka mataka daga gwamnatocin kasashen waje ciki har da Amurka Sojojin Turkiya sun fadi yau Laraba cewa sun ruguza wasu muradin Syria a wato da daddare, kur'awan Syria da daddare a matsayin ramuwar gayyar barin wutar atilaren da aka kai wa mayakan da wato Turkiya ke goyon baya a Syria. Wani bayanin da rundunar sojojin Turkiya ta fitar na ikirarin cewa gwabzawar ta faru ne a wajejen Afrin. Kungiyar mayakan Turkiya ta YPG wata muhimmiya ce a wato hadakar dakarun Syria masu ra'ayin demokradiya waɗanda Amurka ke goyawa baya musamman ma game da yakin neman fitattakar ISIS daga tungarsu da ke raka to amma Turkiya na matukar adawa da mayakan Kurdawa waɗanda ke take maganin gauran wato haramtacciyar kungiyar ma'aikata ta Kurdawa ta PKK a takeice wadda ta shiga yakin sunkuru na wato kudu maso gabashin kasar tun daga shekara ta 1980 cikin gudummawar da Amurka ta baiwa kungiyar YPG har da wasu makamai waɗanda Turkiya ke tsoron yuwar su fada hannun PKK to karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC Shugaban Venezuela Nicolas Maduro ya ce wani jirgi mai saukar ungulu mallakin rundunar sojan kasar wanda aka sace yayi barin wuta kan ginin ma'aikatar cikin gida da kuma kotun kolin kasar je talata al'amarin da ya kira harin ta'addanci wanda masu niyyar hamɓarar da shi suka kai Maduro ya sha alwashin kama waɗanda suka kai harin wanda ba a san ba a samu rauni a ciki ba ministan sadarwa da yada labarai Enes Belugas daga baya ya ce jirgin yayi harbi har sau 15 akan ginin ma'aikatar sannan ya jiho gurneti a kalla hudu akan ginin kotun kolan Lagos ya ce wani waishi Oscar Perez shine ya tuka jirgin wani faifan bidiyon da aka yada a kafar sada zumunci na nuna Perez tsaye gaban wasu mayaka dauke da bindigogi yana mai kiran da ayi tawaye ma gwamnatin Maduro sannan ya kira wato wadda ya kira ta a matsayin takama kariya yana mai kira ga shugaba Maduro da ya sauka sannan kuma kasar ta Venezuela ta gudanar da sabon zabe wasu masu adawa da Maduro sun yi ta zargi a kafafen sada zumunci cewa gwamnati ce ta tsara harin na jiya talata don ta samu hujjar fatattakar yan adawa wani kutsen yanar intanet na kasa da kasa ya kawo tangarda ga harkoki a yau dinnan Laraba a tasha mafi girma ta jiragen ruwan dakon kaya a India al'amarin da ya dade kawo damuwa ga gwamnatoci da harkokin kasuwanci dake fuskantar barazanar abinda ake kira manhajar kutsen neman kudin fansa wadda akan yi amfani da ita wajen kwace bayanan waɗanda abin ya shafa har sai sun biya kudin fansa kafin a maida musu wannan matsalar da ta auku a tashar jirgin ruwa ta Jawaharlal Nehru dake Mumbai ta ritsa da bangaren babban kamfanin jirgin ruwan Denmark
To mun kawo muku labaran duniya ne daga sashen Hausa murya Amurka a Washington DC. To yanzu sai rahotannin mu amma nan da 'yan mintoci kadan zamu bude layin mu musamman daukan ra'ayoyin ku akan ko me kuke gani yake sa ake samun karin hare-haren yan boko haram a kwanakin nan. Amma kafin ku fara bayyana mana wannan ra'ayoyi bari tuku na mu gama da rahoton Ibrahim Abdulaziz kan tarihi da kuma batun mutuwar tsohon gwamnan jihar Taraba a yau.
Shi dai tsohon gwamnan jihar Taraba dan Baba Suntai wanda ya rasu a yau bayan fama da rashin lafiyar da ya sakamakon hadarin jirgin sama. An haife shi ne a ranar 30 ga watan Yuni mai kamar ta yau a shekarar 1961 kuma ya karanci ilimin harhaɗa magunguna wato pharmacy kuma an zabe shi gwamna ne a karon farko a Ino jam'iyyar PDP a watan Afrilun shekarar 2007. Kana aka rantsar da shi a ranar 29 ga watan Mayu shekarar 2007 bayan kuma kammala wa'adinsa na farko. Marigayi dan Baba Suntai ya sake tsayawa takara wato ta zace inda ma aka sake zaben sa a karo na biyu a ranar 26 ga watan Afrilun shekarar 2011. To sai dai ko bai ma kammala wannan wa'adi bane ma yayi hatsarin jigin sama a Yola, lamarin da ya bude wani sabon babi a fagen siyasar jihar Taraba wanda ko ta kai na da mataimakin sa Garba Umar a matsayin mukaddashi ko da yake wasu kusoshin gwamnati musamman ma kwamishinonin sa a lokacin wanda ko ake wa lakabi da ƴan kabal basu ma amince da Garba Umar a matsayin mukaddashi ba tun bayan komo da shi da kasar Amurka inda yake dan Baba bai ma bayyana a bainar jama'a ba har kuma bai ce da kowa ufan ba. Ko da yake a wani bidiyo da aka fitar a wancan lokaci gwamna din baban ya gode wa Allah da lafiyar da yake samu. A gaskiya ba zan iya cewa na warke ba da har zan koma ofishi na don kawai ina son ka goyi bayana, amma a gaskiya ban da koshin lafiyar da har zan koma ofishi a yanzu. To koya al'ummar jihar Taraban ma suka ji da wannan rashi na dan Baba Suntai? Wannan ku ita ce ma tabbai da ne wa kwamishinan yada labaransa Emmanuel Bello.
Kai wannan rashin kuwa ne fa gaskiya kuma abin ya dame kuwa na aiki da shi Commissioner of Information mutumi ne da ko menene za a faɗa kan mutumin nan an san dai in dai kana maganan kirki ne hali mai kyau tsoron Allah son mutane duk wannan gwamna na da shi. Gwamna dan Baba dan Fulani Suntai.
To kamar yanzu wani hali ake ciki a jihar Taraba game da rasuwansa?
Gaskiya shi gwamna dan Beros Ishaku gaskiya da mu ma ba shi kadai ba har da mutanen duk Taraba domin kowa ya san gwamna dan Baba dan Fulani Suntai mutumi ne mai kirki mai hali mai son kowa. Mutumin shi gaskiya da mai kowa kuma ba zan muka kariya ba ba wanda da ya ji wannan labarin a Taraba yau da bai damu ba.
Kawo yanzu an zara ido ne a ga matakin da gwamnatin jiha za ta dauka da mintunawa da gwamna dan Baba Suntai. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.
To Allah kyauta. To yanzu sai magana yaki da Boko Haram wace kwanikin nan halalan da suke kokarin kaiwa a Borno da sauran wurare ke da karuwa. Zamu nemi jin ra'ayinku kan haka amma tukuna ku ji hira da Hassan Maina Kane yayi da wani tsohon Hafsan soja mai ritaya kuma tsohon gwamnatin jihohin Kano da Benue wato Kanal Aminu Isa Kwantagora.
A da eh sun dabi kasa ne sun ce nasu to an kwace. To amma tun da ba su tuba ba dole ne su sake salon yakin su kuma suna cikin mu ne cikin jama'a. To zuwan ba jama'a sun tashi tsaye ba wannan hare-haren ba zai kare ba.
Eh amma misali yanzu idan ka dauki harin da aka kai a Jeddah Polo kwanan a Maiduguri da kuma wanda ake tukawa cikin jami'ar Maiduguri ɗan tsakanin ai an ce ka san da Maiduguri gaba ɗaya an tona kasa an zage Maiduguri da rami gaba ɗaya amma an ce lokacin da suka shigo ta Jeddah din nan sun samu lokaci sun zo sun binne wannan ramin suka shigo da motocin su suka yi abin da suka yi kana ga duk wannan da farashi an samu abin nan ba kai ba kafin su yi wannan
ka san mu da sakaci tunda aka ce an kore su a Sambisa to in ba wanda ke da ilimin yakin sukuru bai sai zaton cewa kamar yakin ya kare
sabai a matsayin ka na kwararren soja yanzu menene abin yi
ai yanzu gani na san dole ne su ma sojoji su canza salon yakin su dole ne kuma mutane su fito yanzu yakin yake sosai su fito su ba da bayani to su kuma ai kullum suna son ne su nuna ma duniya cewa su suna nan daram-daram
to amma yalla ba idan muka duba a baya lokacin da sojojin Najeriya suka yi kokari kwarai da gaske yanzu ana zargin cewar kamar jikin su ya danyi sanyi ba sa yin kazar-kazar kamar yanda suka yi a baya din
a ta zan ga kazar-kazar wani daji za su shiga su kamo muku su duk inda suka da suka ce nasu ne an kwace
amma yanzu da sojan Najeriya suke guda da wannan yakin a matsayinka na tsohon babban soja kaga su da suke tafiye da wannan yakin a yanzu haka
ba ta ni na san sun canza salo su ma sojojin kuma kana ba sun canza salo yanzu an wuce wannan bangaren da ne cewa sun kama kasa sun ta da tuta sun ce nasu ne to an kwace amma ba su tuba ba
Kanal Aminu Isa Kwantagora kenan yake tattaunawa da Hassan Maina Kane to zamu bude layukan mu nan da ƴan dakuki domin jin ra'ayinku me yasa kuke ganin hare-haren Boko Haram suke karuwa amma kafin sannan mu dan ji wannan
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi 202-205-2655
To mun bude layukan mu kuma kiran mu na farko ya furo ya to ya fito ne daga abinan da ake cewa mai daki shi yasa inda dakin sa ke ruwa daga Maiduguri inda gindin ƴan Boko Haram din yake assalamu alaikum
wa alaikum salam
to wa muke magana shi daga Maiduguri
da Muhammad Abubakar
Muhammad Abubakar ka wani lafiya me ra'ayin ka game da abin da yasa hare-haren nan na ƴan Boko Haram yake ta karuwa kwanakin nan ne
eto mu dai yanzu a Maiduguri da muke gani sojojin ne ya kamata su canza salo
kamar wannan salo me kake nufi Me kake nufi da su canza salo a misali?
Abu akwai lauje cikin dare. Saboda kuwa ga akwai kwanakin baya da an fara cewa akwai ƴan siyasa wanda ba ta zo wannan abin ya tafi. Kuma akwai sojoji wayanda kuma suna ci da gumin wayannan abubuwan.
To me ya kamata kake ganin ayi idan ayi magana irin waɗannan ba an baci ainihin sunayen waɗanda ake nufi ba ta yaya za a san waɗanda ake magana akan su da har za a yi maganin su?
Akwai shugabanni waɗanda suke kan waɗannan abubuwa su duba shi ne yake tafiya a ciki. Dan yanzu ka duba irin wannan hanyar da buwan da ake bi. Kwanan nan an tafi da ƴan mata 11 ne ko nawa ne? Wani ke za ka gawa da sauransu.
Na'am.
An ce ba a ma bi.
Ba bi hanya ɗin.
Ba a ana bin hanya nufi na ba? An tafi da ƴan matan ko kware an tafi da ƴan matan. Amma sai a ya kamata a bi sau a ga wayannan ina aka kai su kullum sai abu in ya faru tukuna za a ce kaza kaza ba wanda. Ai ya kamata a bi wayannan aina suke da zama ina suke wayannan abubuwan.
To mun gode Muhammad Abubakar a birnin Maiduguri jihar Borno. Bari mu tsaya nan arewa maso gabaci a Taraba. Alo, assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
To dawa muke.
Suna magana da mai gari Laudi jihar Taraba.
To mallam mai gari, ina fata ka wani lafiya. Ya kuke ji game da abin da yasa ake ci gaba da samun ƙarin hare-haren ƴan Boko Haram kwanakin nan?
Alhamdulillah, matsalar ta wannan fa guda ɗaya ke can. Ya kafin ta shigo gidan soja sai ke kawai shi ne dukkan magana.
To siyasa ta shigo cikin soja?
Ta samu soja. Siyasa ta ke ce ka.
A cikin sojoji?
Sun tsaya sun jaje suke kwarewa. Sun tsaya sun jaje suke sun gwada cewa da gaske suke yi. A yanzu kuma 'yan siyasa sun shiga saboda a nuna cewa gwamnati ta gaza. Kai tsaye ita ce gaskiyar magana bayan ita babu wani bayani da za a yi wa da kauce wannan.
Malam mai gari, kana nufin akwai mutanen da ke son gwamnati ta gaza saboda su ci wacin riba?
To sai kuwa ai kai tsaye rundunar sojar ita kanta ta fara fita tana cewa akwai wasu daga cikin manya cikin Maiduguri waɗanda suke ribar yaƙi da Boko Haram ba su fatan ta ƙare. Wata kuma a Najeriya fili take kowa ya sani siyasa ce
kawai. Malam mai gari, abin da mamaki a ce an samu wani da bai son harkar har-haren nan ta zo ƙarshe.
Ito ga duk wanda yake samu duniya a ciki shi fa sai yake mata cigaba. Ake ta yana zaune lafiya yana mamaye duk wurin da zama ne? Bayan nan yana gefe yana kuma wuri na abin da ake yi.
To mun gode malam mai gari daga Taraba, bari mu je Zaria. Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam. Ina wuri Haji Aliyu.
Alhamdulillah, wane ne?
Alhaji Mandar Zaria.
Alhaji Mandar, ya kuke ji game da abin da ya sa kwanaki na abin da yake kara kamari na hare-haren ƴan Boko Haram din nan?
To Alhaji Aliyu, mu sakali ga Allah, mu abubuwan da kuke yi ko ma'aikata gidan rediyo na kasashen wajen Amerika, to kuna tsaye daga cikin mutanen da kuke kwantar mana da hankali muke jin abubuwa da iyakacin kokarin da kuke kura sojojinmu na Najeriya. Don tsakani ga Allah, in ba ku ba sojoji, in ba sojoji ba ku. Wallahi wannan abubuwa Alhaji Aliyu masifu ne iri-iri kasanin sun dami mu. A kowace yaushe muna ji da wannan kai gawar da za a yi na wannan mata da matan su ɗan sanda nan da aka ɗiba. Wannan al'amari Alhaji Aliyu abun baƙin ciki ne. Kuma kodayaushe abubuwan da suke tafaruwa kenan Alhaji Aliyu.
Amma
kamar wannan magana da wannan tsohon sojan ya yi magana, to dole a canza salon hikimomi. Kuma mu mutane al'umma da ake ciki su can mutanen wajen, to ya kamata su ma su ci gaba da ba da ƙoƙari.
To mun gode Alhaji Manir a birnin Zaria Zazzau. Bari mu je Kano. Salamu alaikum.
Wa alaikum assalam wa rahmatullah.
To tun muna tare da waye kenan?
Kana tare da Mansur Dan Bello Rufai, sarkin yakin Alhassan Ado Doguwa.
To Alhaji Mansur, sarkin yakin Alhassan Ado Doguwa, me kuke ji yake sa ake samun ƙarin hare-haren ƴan Boko Haram a kwanakin nan bayan abun ya dan lafa can kwanan baya?
To abubuwan dai sai dai mai addu'a mu ce Allah ya kawo mana ƙarshen wannan al'amari. Amma idan ka duba al'amarin sai ka ga kamar yana da kamata musayen da ake yi da 'yan Boko Haram da waɗanda suka kama kamar 'yan matan Cigo nan duk wanda aka koshi kuma zai ƙara ƙaimin kai alhari. Saboda haka muna kira ga gwamnati ta canza dabarun kwato mutane ba ta hanyar musaya ba. Yawwa, to wannan shi ne nake.
To mun gode Alhaji Mansur, to bari mu tafi Adamawa. Assalamu alaikum.
Amin alaikum salam.
To muna tare da
yanan barbali ne da kamar Raba Mobi da Adamawa.
To malam kamar kai wuni lafiya, me ne naka ra'ayi dangane da abin da ke faruwa na ƙarin hare-haren nan da ake samu na mayakan Boko Haram din nan?
Ni to gaskiyar magana dai har yanzu dai akwai a Sambisa. Hello?
Na'am, ina jin ka ci gaba.
Eh, har yanzu magana da yake cewa ba Boko Haram, ba Boko Haram, gaskiya akwai Boko Haram don in kai kilomita uku daga Madagali duka ba wanda sai ya wuce.
Har yanzu
duk dai kawai magana ta rediyo, amma mun da muke a kusa sakan da Allah kan akwai wani abubuwan har yanzu.
Amma kuma da kuke a kusan nan, kun yarda cewa can kwanan baya abin ya dan lafa kuma yanzu gashi ya karu a yanzu?
Ina jinka.
Nace ku da kuke a kusa ga wurin, kun yarda cewa an samu dan abin ya dan lafa can kwanan baya amma yanzu ya karu?
Eh, an saka kwanan baya an samu sauki amma yanzu kan gaskiya ya karu. Dun ko masu noma yanzu waɗanda su noma ta wurin ma yanzu su koma gari ba su iya zuwa wurin.
To mun gode da ina jin wuri na ƙarshe da zamu je shine jihar Niger. Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
To wane ne yake daga Niger?
Umar ne daga Manigin jihar Niger, Mashegu local government.
To Malam Umar, kai ne na ƙarshe, a gurguje ga mun ra'ayinka dangane da abin da yasa kake ji al'amarin ne yake ci yake cinyewa kuma musamman ma dai karuwa yake.
Wannan al'amari abin da yasa yake ci yake cinyewa gaskiya mun magana ne ba akwai wanda ba su buƙatar karewa wannan al'amari, saboda ai an fara samun ci gaba a ƴan kwanakin baya ko in ce watannin baya da suka wuce. Al'amarin ya fara sauki amma kuma gashi yanzu baya ta.
To da wannan muka zo ƙarshen yawan wayoyin da zamu dauka yau, gobe ma rana ce sai a dakaci batunan gobe da zamu kawo muku. Karfe 8:08 na la'asari a nan Washington DC lokaci ne kuma da zamu kawo muku shirinmu na wasanni a takaice.
Gane sun fara nuna shakkunsu a kan sabon coach din Ghana Black Stars Kwasi Appiah, inda mafi yawan mutanen Ghana suke nuna cewar mutum ne mai rauni wanda ba zai iya horar da 'yan wasan kamar yadda ya kamata ba. Waɗannan batutuwa sun fara tasowa ne tun bayan lokacin da Ghana Black Stars ta lallasa takwarorinta na ƙasar Ethiopia da cibiyar da nema a wasan shiga gasar cin kofin nahiyar Afirka da za a yi a shekarar 2019 wanda aka yi a birnin Kumasi. Hukumar ƙwallon ƙafa ta Ghana ta nuna cewa Kwasi Appiah mutum ne wanda yake yana kokari kuma wasansa da farko ya nuna cewa zai iya yin wannan aiki. Dalili kenan da samu ƙwarin gwiwar bashi wannan aiki kuma ya nuna zai iya yin wannan aiki. Sai dai babban ayar tambaya ita ce, shin babban aiki da ke gaban Ghana na shiga gasar cin kofin duniya wanda ya rage wasanni 'yan ƙaliran, alhali Ghana ba ta da maki isassu, za ta iya yin nasarar shiga wannan gasar ta cin kofin duniyar? A wata sabuwa kuma, kocin Ghana Black Stars Kwasi Appiah ya yi bayani muhimmancin wasannin zumunta da Ghana za ta yi da Mexico da kuma ƙasar Amurka, inda yake nuna cewar idan ka duba rawan gani da Mexico take takawa a fannin ƙwallon ƙafa a duniya, wasa da ita zai ba Ghana ƙwarin gwiwa ta kimanta 'yan wasanta, musamman ma sababbin 'yan wasa da ya shigo da su a cikin Ghana Black Stars a wannan karon. Kazalika ya ci gaba da bayani cewar a ranar Asabar mai zuwa ne Ghana za ta yi wasan zumunta da Amurka, inda Kwasi Appiah yake tabbatarwa 'yan Ghana cewar idan Ghana ta yi nasara da Amurka, ko shakka babu zai ba shi ƙwarin gwiwa ya san cewar ƙoƙari da yake yi na gina ƙungiyar wasan Ghana Black Stars abin ya kankama. Kwasi Appiah ya nuna cewa dole ne amfani da sababbin 'yan wasa, musamman ma waɗanda suke wasansu a nan Amurka kamar David Akam da sauransu.
Yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka wanda ke bayyana muku manufar gwamnatin Amurka. Jakadiyar Amurka a Uganda, Deborah R. Malak, tace yanayin yan gudun hijira a Uganda ya kai matakin tashin hankali. Tayi wannan jawabi ne a taron koli na hadin kai kan yan gudun hijira a Uganda, inda tayi gargadi da cewa domin hana wannan yanayi ƙara yin muni, tilas ne kulawar da gwamnatin Uganda da kuma al'ummar ƙasa da ƙasa ke yi ta takalli wasu batutuwa uku masu alaka da juna. Na farko, ya kamata mu samar da abubuwan da yan gudun hijirar ke bukata don kariya da kuma mutunci. Na biyu, ya kamata a duba bukatun masu masaukin bakin da irin gudunmawar da suke bayarwa game da jajircewar su. Na ƙarshe kuwa, dole ne mu dakatar da abubuwan da suke jawo karuwar rikice-rikicen yan gudun hijirar a Sudan ta Kudu, wanda ya kori miliyoyin mutane, cikin su har da dubun dubatan da ke neman mafaka a Uganda. Shigar gwamnatin Amurka cikin wannan taron koli ya ƙara ƙarfafa ƙudurinta ga ayyanawar New York ta shekara ta 2016 kan kare muradin yan gudun hijira, wacce ta nuna haɗin kan al'ummomin ƙasa da ƙasa akan abin da ya shafi hoɓɓasar kulawar ta yan adam a matakin duniya. Jakadiyar ta Amurka Malak ta yi nunin Amurka ce mai bada gudunmawa mafi girma a al'amuran da suka shafi yankunan Uganda, wanda a yayin da al'amura ke daɗa lalacewa mun ƙara yawan gudunmawar mu sosai. Tun watan Oktoba shekarar 2016, Amurka ta bada kusan dalar Amurka miliyan 154 domin taimaka al'umma, ciki har da miliyan 57.4 wanda shugaba Donald Trump ya bada sanarwa a ranar 24 ga watan Mayu. Haka kuma Amurka tana nan akan bakanta na bada waɗannan taimako. Jakadiya Malak ta ce duk da haka ana buƙatar ƙarin jajircewa mai yawa daga duka biyun, gwamnatin Uganda da kuma al'ummar ƙasa da ƙasa. Gwamnatin Uganda ta nuna ƙwarewar jagoranci dangane da yadda take kula da ƴan gudun hijirar, amma yawan adadin su na buƙatar gwamnati ta ƙara kan abin da take yi don kare yawan adadin. Musamman gwamnatin Uganda na da buƙatar samar da jami'an tsaro a mazaunan inda ake samun rahotannin tashe-tashen hankula, musamman akan mata. A ƙarshe ta ƙara da cewa babu wata hanyar samar da ko warware matsalar ƴan gudun hijira a Uganda ba tare da samar da dawwammamiyar amsa akan harkokin siyasar rikicin Sudan ta Kudu ba. Ba za a yi zaton kasashen da ke makwabtaka da al'ummar ƙasa da ƙasa su ɗauki alhakin har illa masha Allahu akan jam'iyyun Sudan ta Kudu su kawo ƙarshen tashe-tashen hankula ba. ‘Yan Sudan ta Kudu miliyan 4 da suka rasa mazaunansu, ciki har da kusan miliyoyin da ke zaune a Uganda a yau, na buƙatar abin da ya fi haka. Sharhin muryar Amurka kuka saurara, wanda ya bayyana muku manufar gwamnatin Amurka.
To sai shirin mu na ƙarshe labarin mu a takaice.
A takaice, sakataren tsaron Amurka Jim Mattis ya faɗi yau Laraba cewa da alamar Siriya ta saurari gargaɗin da Amurka ta mata cewa kar fa ta sake yin amfani da makamai masu guba kan ‘yan adawa. Sojojin Turkiya sun faɗi yau Laraba cewa sun ruguza wasu muradun Kurdawan Siriya da daddare a matsayin ramuwar gayyar barin wutar atularin da aka kai kan mayakan da ke samun goyon bayan Turkiya a arewacin Siriyar. Shugaban Venezuela Nicolas Maduro ya ce wani jirgi mai saukar ungulu mallakin rundunar ‘yan sanda wanda aka sace ya yi barin wuta kan ginin ma’aikatar cikin gida da kuma kotun kolin ƙasar a jiya Talata, al’amarin da ya kira harin ta’addanci na waɗanda ke niyyar hamɓarar da shi. Maduro ya sha alwashin kama waɗanda suka kai harin, wanda bai koko ba a samu rauni a ciki ba. Ministan sadarwa da yaɗa labarai Anis Velegas daga baya ya ce jirgin ya yi harbi har sau 15.
To a gaishe Kamalu Ibrahim, jama'a abin da ya sauka kenan a wannan lokaci, kuma kamar da nace wannan shine shirinmu na ƙarshe kwata-kwata a wannan rana. Sai gobe in Allah kai mu da muku da wasu shirye-shiryen da za su fara da karfe 6 na safe. Kafin mu tafi, muna daɗayin taziya ga wakilinmu na Kaduna Isa Lawan Ikara da Allah ya yi mahaifinsa rasuwa a yau, Allah ya ji ƙanshin rahamshe shi. Muna kuma daɗa juyayi ga wakilanmu biyu, Suleiman Muni Barma a Nijar da kuma Baraka a Kano, kan hatsarin da suka samu da motoci. Allah ya kiyaye gaba. A madadin dukkan ma'anan sashen wasu murar Amurka, musamman Shehu Ibrahim da Saida da sauran injiniyanmu, Aliyu Mustapha Sokoto, na huta lafiya.